إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار بيان هكا إنا من سلم المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا تايا قوات شعبان wata na takwas wanda daga shi sai watan Ramadan wata mai alfarma watan alqur'ani watan azmi yau kawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina tana da shekara 1435 yayin da watan Girigori shi kuma yana 30 ga watan Mayu wata na biyar shekara ta 2014 cikin shekarun Girigori kamar kullum kamar kowace juma'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin karatunmu cikin littafin Al-Jami'u Sahihul Musnad min ahadisi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sani da suna Sahihul Bukhari idan ba ku manta ba satin da ya gabata mun fara karatu cikin Kitabul Mawaqiti babuka da Imamul Bukhari zai ta kwararo mana abubuwan da ke da alaka da lokacin sallah da abubuwan da ke da alaka da sallar a satin da ya gabata mun karanta babuka guda biyu yau za mu tashi kan hadisi mai namba na 524 Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yace babul bay'ati ala iqamis salati muhimmancin sallah matsayin sallah ba karami bane ba a musulunci sallah tana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga duk wanda zai masa mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce to fa kamu mubaya'a akan yin sallah dan musulunci ba wai kawai in ka shiga shikenan ba dole akwai manyan abubuwa da tun ran farko ake daukan alƙawari da kai cewa ba za ka yi musu rukun sakainar kashi ba za ka yi sako da su ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم محمد بن المثنى مالم بخاري يا كربا دغ يحيى شينه يحيى ابن القطان شي كما يا كربا دغ اسماعيل شينه اسماعيل ابن ابي خالد شي يا كربا دغ قيس شينه قيس ابن ابي حازم shi ya ce ya ji sahabin manzon Allah Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah shi kara masa da ya ce bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala ya ce ni na karbi bai'a ne na yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun ran farko kan waɗannan abubuwa ala iqamis salati akan tsayi da sallah. Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a babukan da suka yi magana akan lokacin sallah dan ya gwada maka cewa abinda ake nufi da iqamis salati tsayar da sallah ba wai kawai yin sallah ba, a'a akwai yin ta akan lokacinta, ma'anar iqamatus salati kenan, wa ita'iz zakati da bada zakka, wan-nushi li kulli muslimin tare da yin nasiha wa kowane musulmi. Wannan irin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa addinun nasiha, qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, abinda ake nufi da nan nasiha shine ba wa kowa hakkinsa, shugaba a baki hakkinsa, musulmi a bashi hakkinsa, hakkin nan in ta kama a taimake shi ne a taimaka masa, in ta kama a yi masa wa'azi ne a yi masa wa'azi ne, a faɗakar da shi a agaza masa ne, duk abin da yake haƙƙi ne buƙata ce ta 'yan uwanka musulmi za ka yi. Wannan ita ake nufi da nasiha, ba wai ma'anar nasiha kawai ta kaɗaita a kan idan mutum ya yi kuskure ka je ka yi masa gyara ba. Ba ku jin Allah subhanahu wa ta'ala cikin Alƙur'ani yake ba da labarin lokacin da Fir'aun ya kawo masu ƙoƙarin shayar da annabi Musa, duka ya ƙi karɓan maman kowace mace, sai 'yar uwarsa ta ce masa, ta ce wa Fir'auna, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna, in gwada muku gidan da dai in kun je ina ganin za su zai karɓi nonansu sa'annan kuma za su yi masa nasiha, ya zai yi wa ya ce yaro ɗan jariri ya yi masa nasiha. Abinda ake nufi a nan gurin shi ne ba shi haƙƙinsa tare da kulawa da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Babu salati kaffaratun, babi da zai bayani cewa sallah fa ba wai kawai in ka yi ta a cikin jami'i a baka lada 25 ko 27 ba, gwargwadon hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko hadisin Abu Huraira ko hadisan wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a'a ita sallah banda waɗannan ma kuma akwai wasu abubuwan da takan yi wa mutum in yayi ta kamar yadda ya kamata, in yayi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Daga ciki ita yin sallah takan kuma kankare wa mutum kurakuransa, sallah takan kankare wa mutum kurakuranka, bayan ta jawo an baka lada, bayan ta sa ka samu lada, sa'annan kuma sallah tana kankare maka kurakuranka. Qala haddathana musaddadun qala haddathana yahya qala anil a'mashi qala haddathani shaqiq qala samitu hulayfata qala كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليها أو عليها لجريع. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يجموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. malamin Bukhari shine Musaddad ibn Musarhad, malamin sa shine Yahya ibn al-Qattan, malamin sa shine Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, malamin sa shine Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il. Yace sami'tu Hudhayfata, naji Hudhayfa, Hudhayfa ibn Hisn al-Yamani, ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ake masa take da sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ko ake masa take da sahibu muhimmati sa'aba, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sa shi manya-manyan lamura ne da sai gwaraza ake sawa. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa wasu sirruka da bai faɗa wa kowa ba, ko Abubakar bai sani ba, ko Umar bai sani ba, ko Usman bai sani ba, ko Ali bai sani ba. Wannan ke gwada cewa za a iya wani wanda bai kai kafalala ba zai iya keɓantuwa da wani babban ilimi tare da kuma ga manya-manya amma ba sani ba. Zalika fadlullahi yutihi man yasha, shi ya saka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke wato kaffa-kaffa da wannan bawan Allah. Idan suka ga yana son abu sai su lungume shi, idan suka ga lalle yana ƙin abu sai su guje shi. Saboda shi yace kanu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil khair wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafata an yudrikani. Sun kasance sauran mutane suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan abubuwan alheri, amma sai ina tambayarsa kan abubuwa na matsala, abubuwa masu rikitarwa, abubuwa masu cutarwa. Ina yin haka ne gudun kan kar wannan abu ya same ni, ko ta'allamtu sharra, ko aradtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man la ya'rifu al khayr sharra min al khayr yaqa'u fihi. Kunna julusan inda Umar radiyallahu anhu, yace mun kasance wata rana zaune a gurin sayyidina Umar dan Khattabi a lokacin yana khalifar musulmai. Fa qala, sai yace ayyukum yahfadhu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil fitna, yace wane ne cikin ku wanda ya kiyaye zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan fitintunu da za su faru. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa sahabbansa cewa za al'ummar musulmai za ta gamu da fitintunu daban-daban ba tare da tsawon lokaci ba. Tun bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da 'yan shekaru kaɗan za a fara samun matsaloli, da yanda abubuwa za su rikice, da yanda wato abubuwa za su kwaɗe, za su caɓe. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa shi Hudhayfa ibn Hisn al-Yamani abubuwan da za su faru, kuma ya faɗa masa yanda matsalar take, ya ko faɗa masa inda gaskiya take. Wannan ya saka za a ga wato kowa na ƙoƙarin yi da Hudhayfa don a ga ina ya shiga a shiga, ina ya kauce a kaucewa. Qultu, sai na ce wa sayyidina Umar, ana kama qalahu, ni zan baka labarin kamar yanda ya faɗa, zan baka labarin, ba zan wayi ƙarin gishiri ba, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wannan zance. Qala, sai sayyidina Umar ya ce, innaka alaiha aw alaiha lajari', yace kai dai kana da wato zumuɗi, kai dai na ga wato kana da jara'a, baka tsoron wato kutsawa cikin wannan lamari. Shine qultu, sai na ce wa sayyidina Umar, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahy. Fitna kalmar larabci ne, tana da ma'anoni da yawa a cikin yaren shari'ar musulunci. Wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da wannan lafazi na fitna dan ya gwada wato jarrabawa ko kuma matsala, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, waja'alna ba'dakum li ba'din fitna, muka sanya sashin ku da akan sashi za su linga fitinar juna, ma'ana za su zama matsala wa juna, wani zai zama matsala wa al'umma, wani zai zamto fitina wa al'umma. Sannan kalmar fitina tana zuwa da ma'anan shirka, kamar da Allah ya faɗa, wal fitnatu akbaru min al-qatl. Al fitnatu anan gurin ma'anarta ay ash-shirku wal kufur, wallahu ta'ala a'lam. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره إلن جربا ودى الله زي أولا وبتم سكين إيالانسا دا دوكيسا دا آيانسا دا مقبتانسا كما نكون سنع القرآن أوسقل عليها فتا شوا وأنن أبو بوا ضد شوا أبو بوا نيدا تن أدم كيسو أبو بوا نيدا قوى كيسو أما كما ألوك شيقو دا كما مطلع نيقل يورمتم don wani zai halaka ne ta ɗansa, wani zai halaka ne ta dukiyarsa, wani zai halaka ne saboda cutar da makwabcinsa. Kowa dai da yanda zaka samu akwai yanda gabar da Allah subhanahu wataala ke iya jarraba sa da shi. Tukaffiruha salatu was-sawmu was-sadaqa. Idan mutum na sallah, idan mutum na azumi, idan mutum na sadaqa wal amru, idan mutum na umarni da kyakkyawa, wan nahyi idan mutum na hani da mummuna. Kamar yadda ruwayoyi suka zo gaba nan ne a cikin Bukhari, inda Imam Bukhari ya sake ambatan wannan hadisi amma da wani isnadi daban, ba wannan isnadin ba, sai ce wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Irin waɗannan kyawawan ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jero sukan kankare wa mutum ƙananan laifuka, kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum. In dai za ku nisanci manya-manyan laifuka, manya-manyan zunuban da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ku, ya kwaɓe ku, to Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma kawar da kai a ɗan yayyafe muku ƙananan laifuka. Kala ce laysa hadha urid, yace wannan zancen da ka karawaito namas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun ji mun karu, amma ni ba nan nake so in ji ba, ba wannan fitinar nake so in ji ba. Walakin alfitnatu allati tamuju kama yamuju albahru, ina so na ji labarin fitinar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cewa za ta faru da al'ummar musulmai, wacce za ta zo ta game ko ina tana cika, tana baƙewa, tana juyawa kamar wato kumfar kogi. Kaɗan cikin mutane idan da za a ce kumfa ko igiyar kogi ta turo wato igiyar ruwa, a ce kaɗan na cikin mutane irin wannan abin ba zai mai ba, ba zai shafe su ba. Irin wannan fitinar da take gama ko ina da take zamtowa ruwan dare da ma duniya, Allah ne kadai ke sa wanda ya zaba ko ya soya kauce mata ko ya fito daga cikin ta. Wannan nake so ka bani labari in kana da hadisi akai. Wannan kuma yana gwada mana yanda Allah subhanahu wataala nan ma ke wato bada wani ilimi ga mutumin da ba shi yafi kowa ba. Kaga anan gurin sayyidina Umar ai a matsayi a musulunci matsayinsa ya ɗara matsayin Huzaifatul Yamani, amma sai gashi bai san wasu matsaloli ba, sai gashi yana tambaya, yana ƙoƙarin a bashi amsa. Kala ya ce laysa alayka minha ba'asun ya amiral mu'minina, ya ce ai wannan fitinar da kake damuwa ka santa, da kake damuwa ka san ta ina take shiga, ta ina take fita, suwa take shafa, ba kai ba ita. Labarin da nake da shi cewa ba za ta taɓa samun ka ba, wasu ne za ta shafa ba kai ba. Kun ga 'yan uwana, wannan hadisin ma ko wannan gabar ma ƙarin wato tsarkakewa ne da yabawa ne da Huzaifa ya yi wa sayyidina Umar. Kuma kun san ba zai faɗi wannan zancen ba, dole sai in yana da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ba za ta shafi sayyidina Umar ba. Don bayan da za a yi Huzaifa ya ba da labarin gaibu, don bai san gaibu ba, ya Rasulullahi ma bai san gaibu ba, balle kuma Huzaifa ibn Hisn al-Yamani. inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa, ai tsakaninka da ita an riga ya an sa wani kofa ko wata kofa wacce aka kulle ta. Kala sai kara tambaya yace ayuksaru am yuftah, yace wannan kofar za a karya ta ne ko za a bude ta ne, ma'ana sai an karya ta ne ta shigowa fitina ta shigowa mutane ta shafi mutane, ko kuma bude ta za a yi in ka san karyawa to da karfi ake yi, in kuma budewa ana budewa ne cikin ruwan sanyi. Kala sai yace idan la qala yuksar, yace a karyawa za a yi, sai an karya wannan kofar sa'annan wannan fitinar tai ta kwararowa tai ta shigowa cikin mutane. Kala sai yace idan la yughlaqu abadan, yace to tunda haka ne kuwa wannan kofar ba za a taba mai ba, kulle ta ba har abada. Kulna sai muka ce wannan wanda ya faɗi wannan zance shine Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il, kamar yadda wasu ruwayoyi suka tabbata. Yace akana Umaru ya'lamul baba, sai muka tambayi Huzaifa da ya ba mu labarin abin da ya faru tsakaninsa da Sayyidina Umar, cewa shin Umar ya san wane ne wannan kofar kuwa, ya san wace wannan kofar, wato zaurancen da aka ambaci wannan kofar da ita a matsayin abunan labarin, ya san wane ne kofar kuwa. Kala sai Sayyidina Huzaifa ibn Hisn al-Yamani ya ce na'am, eh ya sani kwarai da gaske. Kama anna dunal ghadin lailata, ya ce ya san cewa ya san wannan kofar, ya san cewa shi ne wannan kofar, kamar yadda ya san cewa sai dare ya zo gabanin gobe mai ta zo, sai dare ya zo gabanin mai gobe ta zo. Inni haddastuhu bi hadith laysa bil aghaliti, yace na ba shi labarin zancen da yake na tabbas, zancen da yake ba ruɗu ba, zancen da yake ba shirme ba. Fahibna an nas'ala Hudhaifata, sai kuma daga nan muka ji wato haiba da karisma da girma, muka ji bai da buka kasa tambayar Huzaifa. Fa amarna masruqan, sai muka umarci Masruq ibn al-Ajdam. Fasa'alahu, ya tambaye shi shin wannan kofar kan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake maganar cewa sai an karya ta gabanin fitina ta shigo wa al'ummar musulmai wane ne? Sai ya ce albabu Umaru, wannan kofar ita ce Sayyidina Umar. ‘Yan uwana kun sani bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Abubakar ya ci gaba da jagorancin al'ummar musulmai, duk da cewa a lokacin an samu ɗan ƙananan matsaloli, wasu sun ce ba za su ba da zakka ba, an samu annabawan ƙarya nan da can, an samu wasu sun ridda sun fasa musulunci. Kaga wannan babbar matsala ce wacce ta so ta tada ƙayar baya ta hautsina lamarin musulmai ma a wancan lokaci. To amma da ikon Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka, Sayyidina Abubakar ya shawo kan waɗannan matsaloli, yayin da a ɗan tsawon shekara uku da yana jagorantar al'ummar musulmai, sai da duka ya gyara wa kowa zama, komai ya dawo yana tafiya lafiya ƙalau. Bayansa Sayyidina Umar ya karɓa, ya yi wajen shekara goma yana jagorancin al'ummar musulmai. Daular musulunci ta bunƙasa, ta yi faɗi, an ci ƙasashe da yaƙi, musulunci ya nausa ya kai nesa ƙwarai da gaske a zamaninsa, an samu yalwa an samu arziki. Amma duk da cewa ga musulunci ya yi faɗi, musulunci ya ƙara ƙasaita, amma saboda kowa ya san Sayyidina Umar baya wasa, ya san duk wanda ya taka gaskiya Sayyidina Umar ba zai masa wasa ba, zai taka shi. Kuma dai ka san cikin mutane ko cikin jagorori akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba su haiba, wanda za ka ga wa ba wai mugu ne shi ba, amma sai ka ga mutane suna tsoron wato su saba masa saboda haiba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi. Wannan kuma yake gwada wannan a hakan wato quality ne da ake bukatar shugaba ya zamto yana da shi, saboda in shugaba ya zamto mai haiba, ya zamto mai karfi, karfin mulki, ya zamto mai amana, wato zakan zai haifar da cin nasara, zai haifar da bunƙasa, zai haifar da zaman lafiya tsakanin al'umma. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyya al-amin. Muhallu shahid a cikin wannan hadisin baki daya shine man ji Huzaifa ibn Hisn al-Yamani ya ba mu labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa sallah tana kankare zunubai. Bayan ladan da za a baka na kai sallah, kun san bayan ladan da ake bayarwa na gama garin wanda ya jami 25 ko da 7 gargwadon ruwaya ko gargwadon yanda malaman suka tojihi ruwaya, tunda karatu ya riga ya gabata kan wannan gaba. Sannan kowace gaba a sallah akwai kuma ladanta, akwai ladan karatu, akwai ladan tasbihi, akwai ladan nutsuwa. Shi yasa manzon Allah cikin wannan hadisi yake cewa mutane za su shiga sallah tare, amma kowa da irin abin da ke fita da shi na lada, kowa na da irin abin da ke fita da shi na lada. Wallahu ta'ala a'lam. Qala haddathana Qutaybatu qala haddathana Yazid ibn Zuray qala an Sulayman at-Taymi an Abi Uthman an-Nahdi an ibn Mas'ud anna rajulan asaba min imra'atin qublatan فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. حديث إمام البخاري كربيش دقى قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني يزيد ابن زري سليمان التيمي سين سليمان ابن طرخان ابو معتمر ابي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ابن مسعود عبد الله بن مسعود الله شكرا ما سيدا ان ابن مسعود ان رجلا اصاب من امراه قبله وانا متمي يا كيس يا سمباشي wata matar da ba ta saba, yayi kuskure cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani zai ce kuma sahabi? Ai ba an ce maka sahabi baya kuskure bane ba? Ahlus sunna in sun ce sahabbai dukan su adilai ne, suna nufin sahabbai dukan su ƴan aljanna ne. Kuma kun san dama ba wai ba mai shiga aljanna sai ma'asumi ba. Aljanna masu kurakure ma suna shiga cikinta, balle ma sahabban manzon Allah karara Allah ya faɗa a gurare daban-daban cewa su yan aljanna ne. Kurakuransu kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat Tauba ya ce ya yafe musu, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Kamar yadda ya zo a cikin sunan Tirmidhi ko aljami na Imamu Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa, hadisin can ma daga Abdullahi ɗan Mas'ud cewa wani ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sayar da dabino, sai wata mata ta zo sayan dabino, sai ya ce mata ai a cikin gida akwai wanda ya fi wannan kyau, cikin gida akwai wanda ya fi wannan kyau. Ya ce sai ta bi cikin gida ta ɗauka cewa da gaske ne, da ya je sai ya kama ta sai ya sumbace ta. Ba cikin sahabban manzon Allah an samu wani wanda ya yi zina ba ma? Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar masa haddi, kuma dan aljanna ne shi, ko da wasu ba sa so, tunda alqur'ani ya ce su din yan aljanna ne, ko ba haka ba? Bayin Allah wannan sahabi sai hakan ta dame shi, kamar da cikin Tirmidhi sai je gurin sayyidina Abubakar yace to fa ka ji ni abin da nayi, ban san ya za a yi ka shigar da ni gurin manzon Allah ba. Sai sayyidina Abubakar ce a wannan abin da kai kai maza-maza ka kara suturtawa kanka, kada ka faɗa wa kowa, ka roki Allah, Allah zai gafarta maka. Bai kara hakuri ba, bai iya yin hakuri ba. Sai je gurin sayyidina Umar yace to kaji abu da nayi, yaya zan yi? Yace ka suturta kanka, kada ka faɗa wa kowa abin da kai, ka roki Allah subhanahu wataala, Allah zai gafarta maka. To Allah in shirka ma kai a nan duniya ai zai gafarta maka ko? In dai kai shirka ka tuba, ana magana in kai shirka baka tuba bane ba har ka mutu kana shirka shine Allah ba zai gafarta maka ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wannan mutumi ya kasa hakuri dai sai ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullah ga abun da nayi kawai ni a tsayar mun haji dan ni kawai ina jin bazan iya yin hakuri ba bazan iya hakuri wato in daure in rike wannan abu a zuciyata ba ina cikin damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma sai ya ce aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayiat bawan Allah to mara sai aje ayi ta sallah aje ayi ta sallah a tsayar da sallah a gefan yini guda biyu ko tarafay an-nahar malamai sun yi sabani akan wadanne salloli ake nufi ko da Imam Bukhari zuwa gaba zai kafa mana babi akan wannan ayar da ma'anarta da ma'anan tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl sai mu kyale karatun zuwa lokacin ko mahallin shahid adam gurin innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati kyawawan ayyuka suna kawar da me da munana suna shafe munana suna kankara munana zalika dhikra lizakirina فقال الرجل يا رسول الله ali hadha sai wannan mutum yace ya rasul allah ya manzon allah wannan abun na wani ni daya dan wannan irin gata da aka mun gashi nayi lafi gashi kuma cewa akai kawai inje in sallah wannan na wani ni daya qala sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yace li jami'i ummati kullihim ga dukkan al umma ta ne baki daya malamai suka ce wannan ke gwada cewa idan mutum ya rungumi mace ko ya sumbace ta ba za a tsere masa haddin da ake tserewa mutumin da yayi zina ba za a tserewa haddin mutum haddin da ake tserewa wanda yayi zina ba amma wannan baya hana alkali ko shugaba ya tsere maka da ta'ziri shi ma kuma nau'i ne na hukunci wanda za a iya bulalar ka za a iya maka bulala za kuma iya koranka za a iya kulle ka gwargwadon yadda ake ganin abinda shine in an maka za ka je raɗaɗe ba za ka sake komawa zuwa ga wannan aikin ba muhallin shahid a cikin wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo dalili kamar yadda ya kawo babu cewa lalle sallah tana kankare kurakure tana kankare zunubai ubangiji Allah madaukakin sarki ya sake ba mu ƙarfin gwiwar yin sallah dan lamarin sallah ba karamin lamari bane ba a baki wacce an saba da ita mutane har in za su yi ta ba sa jin girmanta amma kamata yayi kamar yadda hadisi suna nan zuwa gaba Imam Bukhari zai kawo mana cewa duk mutumin da ya fa tsaya yana sallah to yana ganawa da me da ubangijinsa ne wanda kuma ke gadawa da ubangijinsa kamata yayi a ce ya shiga cikin taitayinsa yanzu ko irin dan tibirin shugaba irin kansila ko chairman ko a ce da zai kira ka za ka kaje cikin shiri ko ka tara hankalin ga guri guda in ma kana da son zuciya har ka fara shirin cika fara lissafin cewa ko dai wani alheri ne ko albarkar makaranta ne ta me ta samu ko ba haka bane ba haka dai ma oh dai sai laifin ku ne kun yi shiru babu fadlis salati li waqtiha babi da Imam Bukhari zai ambata mana fadlu salati bayani akan falalan yin sallah akan lokacinta fadlu salati li waqtiha qala hadathana abu al-walid hisham ibn abd al-malik qala hadathana shu'ba qala al-walid ibn al-aizar akhbarani qala sami'tu aba amr ibn al-shaybani yaqul hadathana sahib hadhihi ad-dar wa ashara ila dari abd al-lah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استضدته لزادني قال حدثنا أبو الوليد هشام بن أبو الملك الطيالسي البصري حدثنا شوبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي ابن بسطام الكوفي الوليد ابن العيزار ياتي abu amr al-shaybani abu amr al-shaybani sa'id ibn iyas yace haddathana sahib hadhihi ad-dar yace me wannan gida ya ba mu labari wa ashara ila dari abdullahi ibn mas'ud kamar ne zo a ciruwaya sai ya gwada gidan abdullahi dan mas'ud lokacin da Sa'id ibn Iyas Abu Amr al-Shaybani ya bada labarin wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud baya rai kare yace shi Abdullahi dan Mas'ud din ya ce mana sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali ahabbu ila Allah wa na aiki ne yafi soyuwa Allah ya fi ƙaunarsa wani abu ne Allah ya fi son bawa ya yi ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta dukan ruwayoyin Imam al-Bukhari da Muslim abinda suka zo da shi na lafazi shine as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta to wannan yana gwada cewa inda lokacin sallar azhar a ce fadin sa ya kai awa biyu duk salla a cikin awa biyun nan farko ne ko tsakiya ne ko ƙarshe ne in dai kai salla a wannan lokaci ɗaya ne ko kuma ana nufin cewa salla a farkon lokaci yafi yin salla a tsakiyar lokaci tsakiya ya fi sallah a ƙarshe gabanin wannan na tabbata da yawa daga cikinku sun shashajin lafazin wannan hadisin wani ma za ka ji yana jingina mai Imam al-Bukhari sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi soyuwar ayyuka a gurin Allah as-salatu fi awwali waqtiha salla a farkon lokacinta kamar da Imam an-Nawawi a minhaj sharhin muslim ya faɗa ya ce wannan lafazi ne wanda bai inganta ba cewa sallah a farkon lokacinta shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisance abinda ya fito daga bakin manzon Allah ka ce shi ne as-salatu fi awwali waqtiha wannan bai inganta ba imamu zahar al-qutni a cikin littafin sa as-sunan hakan nan a cikin ilal hakan nan a tatabbu wal-ilzamat duka ya ambaci waɗannan hadisan wannan hadisin yace dukan waɗanda suka rawaci hadisin daga Shuba ibn Hajjaj duka sun rawace shi da lafazin as-salatu liwaqtiha in banda wani almajirin Shuba mai suna Ali ibn Hafs wanda kuma yana daga cikin almajiran Shuba waɗanda sun ci gaba da bada hadisi har lokacin da suka tsufa kun san malaman hadisi wani lokaci idan mutum ya yi shekaru da yawa sai ya daina ba da hadisi sau gudun tunda ya tsufa za a iya samun matsala a haddarsa sai ya kame daga nan sai ya zanto aikinsa kawai zikiri sallah ibada ilimi ya riga ya bayar gudun kada ya ba da hadisin a kuskure amma rusa ruwayarsa gaba da ya ringa sukar mai ruwayarsa to Ali ibn Hafs yana daga cikin almajiran Shu'ba da suka ta ba da hadisi har bayan girmansu wannan ya sa aka samu matsaloli a mai a ruwayarsa sai ga duk almajiran Shu'ba ba wanda yake faɗan haka in ba shi ba saboda haka malamai sun launana wannan ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce as-salatu fi awwali waqtiha wannan zai ce to ai dai ko ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in an ce manzon Allah ya faɗa haka me ne ai ba laifi bane ba ai ba aikin alheri bane ba a'a shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zancensa ba irin zancen ka bane ba ba irin zancen malamin ka bane ba irin zancen wani bane ba shi zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole a kiyaye shi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ayi kokari a ga an isar da shi kamar yanda ya faɗa a cikin hadisi riwayan Imam Ahmad da Abu Dawud da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa nadhara Allahu mri'an sami'a minni hadisan fa hafizahu wa wa'a fa addahu كما سمع فرب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه Allah ya haskaka fuskar mutumin da yaji zance daga gurina, yaji magana daga gurina, yaji hadisi daga gurina, ya isar da shi kabar yanda yaji, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ga manzon Allah ya ce, man rawa anni ma lam aqul, duk mutumin da ya rawaici wani abin da ban faɗa ba yace na faɗa, bana Allahu lahu baitan fi jahannam, Allah zai gina masa gida amma ba a aljanna ba, a wutar jahannama. Ga hadisin, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wallahu ta'ala a'lam. Saboda haka lalle sallah aka a farkon lokaci yafi, saboda asali kowane aiki idan Allah subhanahu wata'ala ya baka umarni abunan gaggauta shi, shi yafi shine ma'anar was-sabiquna kenan, was-sabiquna as-sabiqun, wa fi dhalika falyatanafasu al-mutanafisun, kullum mutun yaga yayi sauki abun da ke kansa, abun da aka dora masa yayi shi akan lokaci shi yafi. Amma kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗa, nan ne ake cewa bai kamata a ce ka faɗa hakan ba, saboda zantuka zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zance ne mai alfarma da ya kabata a kiyaye shi yanda ya faɗa, a ringa faɗa haka. Malamai idan suka ambaci irin waɗannan zantuka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji a wani guri yace mafi soyuwar ayyuka shine kaza, a wani guri sai yace mafi soyuwar ayyuka shine kaza, sai ya faɗi abinda ba shi ya faɗa a wancan guri ba, kauka hakan nan wani lokaci zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairukum kaza, misali khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi alherin ku wanda ya koyi karatun alqur'ani ya kuma karantar da shi. A wani guri sai manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi, mafi alherin ku wanda yafi kowa kyautatawa iyalansa, ni nafi kowa kyautatawa iyalaina. To nan gurin wanne ne yafi wani, ko kuma dai yaya abun yake? Abinda malamai suke cewa, ko dai kai takdirin cewa min idan to min khairukum yana daga cikin mafiya alherin ku, ko nan ka ce min ahabbil a'mali ila Allah, cikin mafiya soyuwar ayyuka a gurin Allah, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan dubi wanda ya masa tambayar ne, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dubi abin da wannan mutumi ake ganin akwai tasgaro a cikin lamarinsa, sai manzon Allah ya yi amfani da wannan damar ya karfafe shi, ya zaburar da shi, ya gwada masa matsayin wannan abu. Tunda kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabarunsa na karantarwa da dabarunsa na wa'azi daban-daban suke sallallahu alaihi wasallama. Qala thumma ay, yace banda wannan kuma sai me? Qala thumma birrul walidaini, sa'annan yi wa iyaye biyayya. Yi wa iyaye biyayya ba a da buƙatar wato jawo wa aya ko hadisi akan wannan matsala, saboda ga ayoyi nambar jakcin alqur'ani ya ishi wannan lamari girma, yanda Allah subhanahu wa ta'ala ba a guri ɗaya ba a guri biyu ba, idan ya ce abota ta masa kada hada shi da wani, sai kuma ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye guda biyu kuma a kyautata musu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito karara ya faɗa cewa yana daga cikin alamun tashin alkiyama yawan sabawa iyaye, yawan sabawa iyaye. Ko hadisin nan na mahadisu Jibril cewa an talida al'amatu rabbataha, malamai cikin malamai akwai wanda ke bada ma'anarsa shi cewa wato da uba yaro ya fi ƙarfin uwarsa, idan ta zanto cewa ita ce me yar shi ne me uban, sai abin da ya so me za ta yi, bata isa ta sa shi ba, bata isa ta hana shi ba, bata isa ta kwaɓe shi ba, wannan shi ma nau'i ne na sabawa iyaye. Thumma ay, yace sai kuma me? Qala al-jihadu fi sabilillah, yace sai kuma jihadi dan daga kalmar Allah. Kaga anan gurin sai a gabatar da sallah, a gabatar da yi wa iyaye biyayya akan me? Akan jihadi. Bayan a wani guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zarwatu sanamihi me? Al-jihad. Ƙololuwan tozon musulunci shine me? Yin jihadi. Wato anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abin ne a daidai gabar, domin akwai abin da malamai ke cewa wato ayyuka da hagansu nan na ibada ko abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya bayi su yi, wani lokaci abin da yake shine mai karamar falala, amma yakan dagu ya zamto yafi abu mafi girma mafi girman falala matsayi amma a lokacin sa amma ame amma a lokacin sa misali yanzu duk cikin zikiri shin akwai abin da yafi karatun alqur'ani girma akwai abin da yafi karatun alqur'ani girma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yace falalan maganar Allah zancen Allah akan zantukan bayi kaman falalar ubangiji ne akan me akan bayinsa duk wani zikiri babu zikirin da ya kai alqur'ani mai girma to amma shi alqur'ani mai girma akwai lokacin da wani zikirin zai zamto cewa yafi shi me yafi shi matsayi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu al mu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah na kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar to ku dinga fadin irin abin da mai kiran sallar yake fada anan gurin da mutun yayi karatun alqur'ani da ya maimaita abin da ladan ke fada wanne ne ya hu matsayi anan gurin ka maimaita abin da ladan ke fada shi ya hu matsayi dan nan shine gurbin sa shi ko alqur'ani nan din ma gurbin sa ne amma yana da wasu gulaba amma nan gurin shine ya hu matsayi kamar misali a ce bayan sallah ne da mutum ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya dauko alqur'ani yana karantawa dan alqur'ani shine mafi girman zikiri da kuma yayin zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ayi bayan sallah allahumma anta assalamu wa minka assalamu tabarakta ya dhal jalal wal ikram allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wanne ne yafi dacewa a nan gurin wanne ne yafi matsayi a nan gurin abin da yafi matsayi a nan gurin shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ai a wannan gabar dan nan shine me gurin sa a nan gurin yafi kowane zikiri me ya matsayi saboda haka kaga duk da yake cewa jihadi yana da matsayi amma a nan gurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirtar da shi qala sai Abdullahi dan Mas'ud yace haddathani bihinna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya fada mun waɗannan zantuka na kuma san hali da ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda na san manzon Allah wala wastadattuhu la zadani da na ƙara cewa manzon Allah summa ayyu sai kuma mai to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara mini babu salawatul khams kaffara babi da malam ya kulla mana cewa salloli biyar din nan ma kaffara ne ma'ana suna kankare kurakure baya ya kulla mana babin cewa sallah kaffara ne sallah kuwa akwai salloli biyar din nan akwai kuma salloli akwai sallolin nafila akwai sallar idi akwai sallar witri akwai sallar kaza anan gurin sai aka sai ya ware mana biyar din nan a cikin jiyatarin salloli yace su kuma me kafara ne ya ambace su bayan ya ambace gaba ɗayan salloli dan gwada cewa salloli biyar din nan waɗanda suke su ne farillai ko a cikin salloli sun fi dukkan salloli matsayi irin abinda malamai ke cewa zikrul khassi ba'da al'ammi li ziyadati al-ihtimami bihi قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي قال ان يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا ابراهيم ابن حمزه مالمي امام البخاري تند مك فاره قراتو هر زوا يوم wannan malamin shine hadisin sa na farko قال حدثني ابن ابي حازم shine عبد العزيز ابن ابي حازم yace wannan hadisin inji ابراهيم ابن حمزه yace gurin malamai na guda biyu naji akwai ibnu abi hazim abdul aziz ibnu abi hazim da kuma malami na ad-darawardi shine abdul aziz ibnu muhammad ad-darawardi yace su bi din kuma dukan su sun ji wannan hadisin ne daga Yazid shi malamin sa Yazid shine Yazid ibn Abdullah ibn Usama ibn al-Had al-Laysi ban sani ba na taba ba ku labarin ibn al-Had al-Laysi da dalilin da yasa ake ce masa ibn al-Had na ba ku kuwan ba ku bare na manta an Muhammad ibn Ibrahim daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi daga Abi Salama ibn Abdurrahman daga Abu Huraira Allah shi kara masa yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kull yawmin khamsan yanzu da za a ce a kofar gidan ɗaya daga cikin ku akwai wani wato kogi ko wani gulbi ko wani gulin da ruwa ke taruwa inda za a iya yin wanka naharan wato akwai wani kogi mai gudana bi babi ahadikum a kofar ɗaya daga cikin ku kamar a ce mutumin da ke kofar gidansa ke abunan ke kuke kofar gidansa ko kogi ke gudana kofar gidansa a ce ya tasilu fihi kulla yawmin khamsan a ce din rana sai ya shiga yayi wanka ya wanke jikinsa yayi wanka sau biyar ma taqulu fi dhalika yubqi min daranihi me za ku ce kuna ganin akwai wani abun da zai ragu a jikinsa na datti shin in an ganshi za a ga alamar kazanta shin an ganshi za a ga alamar annakiya shin an ganshi za a ga alamar wato busu za a ga alamar kura qalu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya sai suka ce la yubqi min daranihi shay'a ai in dai kuwa a ce mutum kullum zai shiga kogi yayi wanka sau biyar to ba shi ba maganar a ce akwai wani sauran datti tare da shi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa zalika mithlu as-salawatil khams hakan nan misalin mutumin da ke yin salloli biyar kullum yamhu Allahu bihi al-khataya Allah subhanahu wata'ala ke shafi masa kurakuransa ke kankare masa kurakuransa duk lokacin da yayi sallah Allah sai ya kankare masa kurakuransa da yayi tsakanin wannan sallar da ta wacce ta gabace ta idan ya sake sai ya sake kankare masa tsakanin wannan sallar da sallar ta gabace ta ya za a yi mutumin da ke dimanta yana yin sallah kuma a ce za a same shi da kurakure ba zai yi ba kamar inda wancan ba za a same shi da datti ba hakan nan mai sallah ma ba za a same shi ba amma ƴan uwana yanda matar ke ka da mijin shine sallar ba kowace ba dole sai wacce ta zamto kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar inda zamu ji a babukan da suke gaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin tabi'ai suna kuka a wancan zamani yanda aka lalata sallah yanda ake wasa da sallah yanda ba a ba wa sallah hakkinta mu a wannan zamani da za a ce wani zai yi sallar magriba ya karanta wa mutane qaf sai a ce ya cika mai matsawa sai a jawo masa hadisin mu'az a fattanun anta ko a jawo masa hadisin wane ne a jawo masa hadisin wane ne bayan kuma khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai kuma karanto tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba shi din ya yake yin sallah tunda in ana maganan gajartawa in ana maganan takaitawa in ana maganan sawwakawa ai ya kamata a koya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai kawai kai ne zaka shirya sawwakawar a kwakwalwarka kace kawai sawwakawan a karanta falaki da me da nasu da kulhuwa da idza jaa da alam tara kaifa da ara'aita kawai in wana ya kamata ya zanto cewa sunna din nan ba kalmar wasa bace ba yin kokarin koyi ne da komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zamto yin hakan sau da kafa Allah madaukakin sarki ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata ina gani nan za mu dakata saboda mai ɗauke ɗauke yana gwada mana cewa lokaci ya yi ɗauke ɗauke amma ba na kayan mutane ba na karatu ina gani sai mu dakata subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban wai ga bayana naga kowa ba amma na tabbata cewa akwai mutane a bayana kuma mutanen ma manya yan uwa ne malamai akwai malamai na cikin su akwai abokai na akwai yayu na akwai iyaye na kamar yanda wasu daga cikin ku waɗanda muke tare da su kusa da kusa sun san cewa akwai karatun da muke zuwa gurin malami na Abu Abdurrahman Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo karshen kowane wata ko farkon asabar din farkon kowace wata muna karanta littafin da muke karantawa dinnan yanzu Buhari muna koya haka ne amma kin bibi da azarbabe irin nawa ya sani kuma ina zuwa ina tun ban gama koyar littafin ba ina me ina karantarwa waɗannan bayin Allah tare muke yin karatu da su kuma ni ba wai sa'ansu bane ba kun san ni kun san shekaru na kun san wayo na kun san tashi na ko kun san iyakar karatu na saboda haka ba su ba kama na bane ba manyan malamai ne sun zo mana nan garin dan wani shiri na musamman da za a ringa sakawa a Sunna TV insha Allah a cikin azumi an yi irin haka kusan har sau uku wannan shine filmi na ƙarshe na fita dan in je in ɗauke su zo su mana nasiha a wannan majalisi namu na masallacin rahama da ke nan cikin garin Bauchi amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ban iya gano ina ne suka sauka ba saboda 'yan kwamitin da suke wannan aikin ba sanar da ni masaukinsu ba kuma kamar da wasu ka sani cewa na samu matsalar waya ta bana da bani da lambar mutane na kasa neman sanin wa zan tuntuɓa daga cikin su na tuntuɓa wanda daga cikin kuma yana nan yana ta fama da program din amma da asali su ya kamata a ce sun mana wannan karatu sun mana wannan majalisi a yau to amma bayan na iso nan gurin sai muka yi magana da wasu na wanda daga cikin su cewa insha Allah za su ziyarce mu to alhamdulillah gashi sun zo dole ku yi hakuri dole ne ko kuma za ku yi hakuri to ban ko ba ku so ku ji daga rusu na wanda baya so ya ce baya so sai Allah ya ziyarce mu ban sani ba dawo da malam wannan ne cikin mu sai ku ji ko mutum biyu ga tumala abokaina abokan karatu na anan cikin garin Bauchi a wannan masallaci suna so su ji kalma daya ko biyu ko uku ko goma ko ashirin ko gwargwadon abin da ya sauka da gurin ku abokai za ka fara